daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin daga nan birnin Washington ne sashen Hausa ke magana a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Za iya kama mu a jamhuriyar Niger a tashar BOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Har ila yau a Niger din ma za ku iya lalubo mu a tashoshin FM din radio amfani sarauniya da kuma niya. A kasar Ghana kuma za ku iya jin mu ta Alpha Radio da ke kuma si, sannan za iya sauraron mu ta hanyar yanar gizo a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Sarfila Hashim Gumel
tare da ni Daula Salim.
To a duk ranar talata shirin yau da gobe kan tattauna ne kan ilimi, inda a yau ranar 26 ga watan Maris din shekarar 2019 shirin namu zai tattauna ne akan hanyoyin da malamai ya kamata su bi wajen inganta koyar da darussa ga ɗalibai.
Haka yake Sarfilu, wani abin mamaki da ya faru a wannan watan ne aka baiwa wani malami dan kasar Kenya mai suna Peter Tabichi lambar yabo wanda ya hada da kuɗi dala Amurka miliyan 1 yayin da ya lashe gasar malamai ta duniya da aka gudanar a birnin Dubai da ke kasar daular Larabawa. Kuma wannan gasar ta hada da 'yan kasar India, Japan, Ingila da nan Amurka, amma duk ya kada su yayin da wannan malami ya yi fice wajen hikimar da yake bi wajen koyar da ɗalibansa karatu a wani ƙauye da ke kasar Kenya. Don haka ne yau za mu tuntubi masana akan harkar ilimi domin jin hanyoyin da ya kamata sauran malamanmu na nahiyar Afirka ya kamata su bi domin inganta yanda ya kamata su koya ma ɗalibai darussa yanda za su gane.
Sannan kuma mutum yana amfani da baiwa da basirar Allah ya ba shi da kuma karanta ɗabi'u da halayen su kansu ɗaliba wajen ganin wani hanya zai yi wajen isar da saƙon da za su gane karatun da ake so a koyar da su.
To shi ma Dr. Usman Isiyaku ya yi bayani akan wannan maudu'i.
Ya kamata a ce a zauna a tsara jadawalin ya zama cewa kowane lokaci bayan shekara ɗaya ko biyu ko uku ana yin bita a gane cewa shin jadawalin nan yana samar da ilimin da ya kamata ya samu ma yara a wannan matakan ko baya samuwa. In yana samuwa to in bai samuwa kuma ya zai a gyara shi.
To kafin nan yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook, inda muka ce ta yaya kuke gani ya kamata malamai su ƙara inganta hanyoyin da suke koyar da ɗalibai darussa? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
To Sarfilu, amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga Adam Aliyu, inda yake cewa hanya mafi sauki da malamai ya kamata su bi wajen koyar da yara don su dinga fahimtar su shine su ja su a jikinsu, su mai da yara tamkar abokansu don su saki jiki da su, amma ba su dinga daure musu fuska ba ta yadda za su kasance suna jin tsoransu.
Tofa. To shi kuma Umar Adamu Katagum cewa a gani na hanyar da ya dace kawai ita ce inganta albashin malaman, sannan a ba su kayan aiki, ma'ana kayan karatu na zamani.
To sai Sani Savana, inda yake cewa to amfani da hanyoyin fasaha ta zamani.
To ita kuma Ummi matar Iliyasu Fataskum cewa ta haƙƙin gwamnati ne inganta hanyoyin koyar da karatu domin ɗalibai su ma sami ilimi mai inganci.
To sai Ibrahim Salisu dan Kaduna, inda yake cewa to hakika yau da gobe kamata yi malamai su mai da hankali wajen koyar da ɗalibai da harshen su na gado, hakan zai sa zai taimaka wa ɗalibai wajen fahimtar abin da aka koya musu.
To haka ne. To har yanzu dai wannan shi ma daga Kaduna yake, Bilyamin Abdulkarim ya ce gwamnati ke da ikon inganta fannin ilimi wajen biyan malamai kan lokaci da kuma matsar musu wato samar musu kayan aiki na zamani.
To sai Kasimu Muhammad Yabo, inda shi ma cewa yau da gobe gyara musu albashi da samar musu kayan aiki da wurin koyarwa mai kyau. Nagode, ku zama lafiya. To mu ma mun gode.
Sai kuma Prince Tasi Ibn Abdullah Azari yace da haya dan mu Azari yace yau da gobe ku ga yawo gwamnatin mu ta Afirka inganta kayan koyarwa da ilimi ne wato mafita din wannan matsala. wato matsala dai inganta ilimi da kuma biyan ma'aikata wanda kusan kowa naga haka yake fada
to ga Shehu Adamu Rajau inda shi ma cewa ya kamata yi su ware wani lokaci na musamman domin yi wa dalibai bita kan abin da suka koya musu wato kamar da yamma kenan bayan an tashi daga makaranta haka ne kamar irin prep din nan da ake yi
haka ne wannan yawanci iyaye sukan yi haka su dauki
wani sukan yi haka ga akwai irin wanda ake cewa lesson teacher zai zo gida malamin gida ya zo ya kara musu bita
sosai me yana matakar taimakawa sosai kware da gaske to sai kuma sako daga Dahira Badamasi Bulkacuwa yace wannan kan abu ne mai sauki to fa domin kuwa ni a ganina yin darasa da yamma ko da dare zai taimaka matuka sai kuma a rika biyan malamai hakokinsu akan lokaci a tashi lafiya yau da gobe
to mun gode sai Jamilan Ado Salati goma ga Annabi Rijau inda cewa te ni dai a ganina gwamnati ce ya kamata ta ƙara wa malamai albashi mai tsoka kuma ta dinga biyan su kan lokaci to da zara an yi haka shikenan an wuce wurin
to shi kuma Musa Salafa Taskum cewa ya fara sallama yace yau da gobe ta hanyar daukar ingantattun malamai ne kadai za iya kawo karshen irin wannan matsalar ku tashi lafiya
to sai in Ahmad Aina ji Ibrahim din nan mun karanto sakon shi to bari mu je ga Ahmad Muhammad sai Ahmad Muhammad Lawal inda yace ta hanyar da a turanci ake kira da child centered learning to shi wannan turance mai
ya turance yake to akwai wanda da yazo daga Musa Muhammad Mamukan yace a samu musu da kayan aiki mai inganci da kuma a biya su haƙinsu akan lokaci
to sakon mu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Muhammad Abubakar Balumi inda yake cewa salam yau da gobe na farko dai kawai malamai su kasance ƙwararru ne a harkan koyarwa yayi magana kan mai muhimmanci ko to mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonni to madalla yanzu bari mu je ga hira da abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande yayi da Dr. Muktar Lere wani tsohon malami kuma marubucin littafi akan wannan maudu'in
Malam Muktar muna so mu san wai menene babbar matsala koko menene ummul haba'isin zaka ga cewar idan yanzu malamai ko kuma dauki matakin primary har zuwa matakin secondary a Nigeria za a ga cewar malamai sukan koyar da dalibai amma hankalinsu yakan koma ne kawai akan menene littafi yace ko ko menene ita manhaja ta ce ba tare da bin waɗansu ka'idoji da masana ke ganin cewar ya kamata a amfani da su wajen ilmantar da yara ba
kai eh abin da ke kawo irin wannan matsaloli yana da alaƙa da mafi yawan malaman da suke koyarwa a makarantun nan na primary kamar da kai magana da secondary ba malamai ne ƙwararru ba abin da nake nufi ba waɗanda aka horar da su musamman don su zama malaman makaranta ne galibi za ka ga ba malamai ne waɗanda suka tafi makarantu ko kwaleji-kwaleji wanda ake horar da malamai ba galibi malaman da wuce da su za ka ga wanda suke tafi suke karatu ne a wasu fannoni na daban amma saboda rashin samun guraben aiki a fannin da suka karanta ya sa suke neman aikin koyarwa an samu matsala sosai dawowar demokradiyya wanda za ka ga akwai waɗanda ma ba su cancanta ba ba su ma da shaida da yake nuna cewa ya kamata a ce mutum ya koyar kamar abin da ya shafi NCE ko zuwa shi degree amma za ka ga ana ba su aikin koyarwa saboda alfarma irin ta siyasa
to ana iya cewa kenan wato rashin samun ko kuwa rashin kishi na ainihin koyarwan kenan musamman ga su malamai yana daga cikin babban abin da ke kawo wannan koma bayan kenan
shi ne babban jigo saboda mutum ba shi da koyarwa na musamman game da koyarwa din domin ka ga ai a tsari irin na koyarwa akwai abin da ake kiran shi lesson plan da lesson note malami zai tsara yadda zai gabatar da wannan darasi a aji kuma zai kirkiri bayani na rubuce wanda akasari akan samo wasu bayanan a cikin textbooks din da ake magana nan manyan littattafai na musamman sannan kuma mutum yana amfani da baiwa da basirar Allah ya ba shi da kuma karanta ɗabi'u da halayen su kansu ɗaliban na wajen ganin wani hanya zai yi ya ga ifar da saƙon da za su gane karatun da ake so a koyar da su
To da dama malamai musamman idan ka dauki makarantu da suke na gwamnati za a ga cewar suna koyarwa amma babu irin wannan hikima da masana ke ganin cewar akwai bukata a dinga sa ta a wajen koyar da yara wajen ganin cewar yara sun fahimci me ake musu ba wai kawai a zauna ana koyar da yaro baki ko kuma lissafi ba da dama malamai a Najeriya ko ko a mafi akasarin makarantu ba sa umfani da wannan tsari da ake da shi wanda ake kiran shi a turanci a methodology na koyarwa menene ya kawo hakan ko ko ta ya za a iya magance wannan matsalar
to na farko dai aiki ne musamman bangaren gwamnati gwamnati ne ki makarantun nan da magaliji na gwamnati ne wanda ake samu irin waɗannan matsaloli din dole gwamnati zai ta zo ta yi garan bawo na gaba da na yadda ya kamata tsarin koyarwa ya kasance a kai domin yadda gwamnati ta yi sakaci ta bar abin an bar kowane kare da doki a cikin harkar koyarwa shi ya kawo irin waɗannan matsaloli din malaman su kansu ba su karatun da ishe su babban lantana su iya koyar da wani kaga dole ne kawai ya tafi ya nakalo abin da ya gani a jikin wani littafi ya ba yaran su kullu ba tare da sanin me ya kamata a cire me ya kamata a tsara ba kaga wannan horo ne kuma da basira da hikima irin wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mutum kuma wanda mutum ya yi kokarin jajircewa wajen ganin ya nemi irin wannan ilimi ba mutum ya hada duka suka ga Allah ya taimake shi ɗaliban ma suna son a ce lokacin da rafin shi ya yi amma akwai malamai da dama da suna zuwa aji ne ba suna so ba kuma ɗaliban ba suna son kasancewa su a cikin abubuwan nasu ba ne ba za ka fuskanci irin waɗannan matsaloli ɗin da yawa akwai malaman da ɗaliban suke son a ce lokacin koyarwa su ya yi misali ni sanda nake koyarwa duk sanda lokacin da nake da darasi a wurin aji za ka ga ɗaliban suna ta bibiyan a ina ma nake a cikin makarantar wajen ganin an nemo ni in zo ajin saboda ba su son wannan lokaci na wannan darasi ya kufce musu.
To idan muka ɗauka kamar a ƙasar Kenya an samu wani malami wanda ya cinye kyautar wannan Nobel Prize wanda akan bama waɗanda suka shahara a duniya wanda har kyautar ta taho da maƙudan kuɗaɗe wanda kuma a cikin bayanansa yake nuna cewar ba komi ne ya bambanta shi da sauran malamai ba illa yanda yake koyarwa idan ya zo wajen koyarwa ba wai kawai yana zauna ya karanta ma yara abin da littafi ya ce ba ne a'a yana bin tsari na fahimtar ya yara suke fahimtar karatu ko kuma me suke so a wani lokaci suke so sannan ya koya musu duk wa'innan darussan wanda ya sa ya yi fice me kake gani ya sa malamai ko ko mafi akasarin malamai ba su da wannan kwarewa irin ta wannan malamin
kaga shi koyarwa da kake gani shi ko wanda ake kiran su natural teachers wato wanda Allah ya hure musu dubara da ilimi na koyarwa kuma za ka ga kamar da ka faɗa yana kokarin sanin wani irin yanayi da wani irin hali ɗaliban su akwai hanyoyi da za ka zo da su na rarrashi da jawo yaro a jiki da nuna mishi ba ka kyaman shi kuma da nuna mishi cewa shi ma babban ba yaro ba ne irin wannan yana zaburar da yara kuma kamar yadda na gani a wannan rahoto ɗin an nuna cewa har tallafi ma yana ba yara wanda ba su da galibi wajen ganin cewa lallai su fita makaranta ta zai in zai dinga ba da irin wannan misali kila aji ma akwai abin da ya san kila ɗaliban shi suna so na abin da ya shafi har koyarwa ko kuma wani abin nishaɗi duk yakan nemo irin waɗannan abubuwan da suke jawo hankalin yara don su fahimci da yake so ya koya musu da kuma dubaran zama da su ya gane wane ne a ajin ya fi kowa fahimta wane ne kuma yake shi fahimtar jiki an jawo shi a jiki an nuna mishi daga shi sai ma da yake ganewa akwai irin waɗannan ɗaliban to kaga idan mutum yana da wannan ilimi na sanin bambance-bambancen ɗalibai cewa Allah bai fi ƙwallon kowa iri ɗaya akwai abin da wane yanzu zai gane wani kuma sai an kwana biyu wani sai an tisa an yi bita to mafi yawan galibin malamai ba sa lura da irin waɗannan abubuwa in an zo aji kawai yara sun ce sun gane eh sun gane in kuma Allah ya yi malamin dama ba shi da haƙuri saboda harka ta koyarwa aiki ne mai bukatar haƙuri da juriya in ya zamto cewa in suna yawan cewa ba su gane ba kila yana musu horo za ka ga ko ba su gane ba za su ce sun gane saboda dai yadda ƙwallon mangoro a huta da guda
kana ganin cewar ana iya ɗaura mafi akasarin duk waɗannan laifuffuka ga gwamnatoci kenan ko ko masu ruwa da tsaki a fannin ilimi kasancewar ana samun malamai masu naƙasu a irin wannan fahimta ko ko wannan basirar
to gaskiya maganar gaskiya guda ɗaya ce laifi kan tafarɓarewar harkar ilimi a Najeriya ba laifin kowa wani ne ga hukuma. Hukuma ce ta yi saka ciye sashe ta nuna halin ko ukuna ko ya bunƙasa ko ya rushe ko duk abin da ya same shi dai ma dai kamar hukumar shi ya haifar da yawaitar makarantu masu zaman kansu saboda darajar ilimin kullum yana ƙaraƙa. Gwamnati ba ta sa ido sosai wajen ganin cewa malamai suna yin aiki da kamar su ba bishop ya ragu ƙwarai da gaske. Za ka ga malaman ma ba sun damu da shiga aiki ɗin ba wasu kuma ɗan sun ji ajin ma saboda rashin ƙwarewa ba su san ma ya kamata su koyar da yara ɗin ba. Dole gaskiya su gwamnati ta dawo da martabar ilimi domin ilimin nan shi ne rayuwarmu shi ne jigonmu shi ne komai na rayuwarmu.
Gaida Yusuf Harande a wannan tattaunawa tasu da Dr. Muktar Lere. To har ila yau Yusuf Harandan da ya kara tuntubar Dr. Usman Isyaku na Jami'ar Ahmad Bello dake Zaria.
Muna so mu duba wannan matsala wanda take ta zama ruwan dare ko kuma a ce ba a bata muhimmancin da ya kamata. Mafi akasarin malamai a makarantu matakin primary da matakin secondary ba sa ainihin umfani da tsari na koyarwa waɗanda ake umfani da su wajen fahimtar ya yara ke fahimtar karatu a lokacin koyar da su. Ta ya wannan matsala ta samu asali ko kuma a ce ta ya har yanzu wannan matsala ba a iya magance ta ba?
Ita wannan matsala ce babba gaskiya kuma ta samu asali ne ina ganin daga sakaci na gwamnati. Kasan gwamnati ita ce uwa ba da mama, ita ce za ta iya yin doka ko mutum yana so ko baya so dole zai bi. So ina ganin cewar dalilin da yasa ilimin ya lalace a wannan matakin da sauran ma matakan shine gwamnati da bata mai da hankali wajen ilimin primary sosai ba. Sai sana'ar koyarwa a makarantun primary suka zama sana'ar da sai mutum ya rasa abin da zai yi sannan zai je daki sana'ar koyarwar din. Sannan kuma in ka duba kaga albashin da ake ba su ba albashi ne wanda ya taka kara ya karya ba wanda zai iya ciyar da iyalin su ya biya musu bukatun su ne yau da gobe. To shi yasa zaka ga su kansu wanda suke daukar aikin suna daukar shi ne kamar wani aiki na je kana yi ka suna yin shi watakila suna yin wani a gefe ko kuma suna yin shi suna neman wata sana'a da tafi wannan. So kuma ka yi magana akan jadawalin shi kanshi ya kamata a ce a zauna a tsara jadawalin ya zama cewar kowane lokaci bayan shekara ɗaya ko biyu ko uku ana yin bita a gane cewar shin jadawalin nan yana samar da ilimin da ya kamata ya samu ma yara a wannan matakan ko baya samowa. In yana samowa to in bai samowa kuma ya zai a gyara shi. So na san ana yin bitan na jadawali din amma ba a yin shi a kusa-kusan lokacin da ya kamata a ɗauki matakan abubuwa sun tabarbare.
ana iya cewa kenan rashin bita na ita manhaja akai-akai yana iya ainihin assasa ita wannan matsala kenan.
Eh, kwarai kuwa da su kansu masu rubuta manhajar, idan ka kalli college da ake da su a Najeriya yanzu na wanda suke horar da masu koyarwa a makarantun primary da secondary, zaka ga cewa karfin ilimin ya ragu kwarai. Su masu koyar da su din da su wanda ake koyarwa, za ka gane cewa ba wani ilimin kwarai ne suke koya ba, balantana har su zo su koya ma yara. Kamar misali kasar Finland da yake tara ɗaya daga cikin kasashen da ilimin su ya fi na kowanne karfi a duniya. Idan ka kalli maganar koyarwa, babban magana ce a wurin su a kwatankwacin su su can gurin da wanda yake aiki a NNPC a nan da wanda yake koyarwa a primary school, wanda yake aiki a primary school ya fi wanda yake NNPC samun albashi kuma ya fi shi daraja al'umma. So haka suka mai da ilimin, sai zama sai wanda yake da ra'ayin ne yake da fasahar, yake da training din da zai je koyar da yara zai koyar. Ba kawai kowane mutumin da yake neman abin da zai ci, gwamnati za ta ɗauke shi tura shi makarantun horarwa, ko ya samu horon ko bai samu horon ba, ya samu takarda kawai a zo a tura shi koyar da yara.
To Dr. bari mu dan koma baya, in dan fahimce ka da kyau, kana nufin kenan ainihin su watan ingancin malaman da akan fitar daga waɗannan kwalejojin, watan su kansu ba su ainihin nuna ba kenan wajen sanin makama koyarwa kenan?
Ai, ba su nuna ba gaskiya, dan ba zan iya yin jami'i gaba ɗayan su ba, na san akwai waɗanda sun san me suke yi a cikin malaman da ɗaliban, amma fiye da yawan grabin su yanzu za ka samu mutumin da ya gama NCE wato takardar shaidar gama sakamako na koyarwa, yawancin su za ka ga ko turancin kirki ba sa ji. Idan ka ba su takarda ka ce sun rubuta maka wasiƙa zantsariya irin wanda za ka tura ma gwamna ko shugaban ƙasa ko wani abin nan, ba za su iya ba. Waɗannan kuma su ne za a ɗauka a ba albashi a ce su koyar da yara karatu da rubutu, ka san akwai matsala a nan. In za ka tuna kwanaki, gwamnan wata jiha a Arewacin Najeriya ya yi wani yunkurin da zai tattace su, haka abin ya zo ya jawo matsaloli da sauransu, amma matsalar har yanzu tana nan, ba a so a yi magana a kan ta ne. Wani lokacin ma sai a siyasantar da matsalar, ya zama idan ka kori malamin makaranta saboda bai san aikin shi ba, sai a koma a ce ka hana shi hanyar cin abinci.
To kana nufin kenan a yanzu a matakin da ake, idan za a koma a ainihin inganta su malaman da suke koyarwa a makarantun kwalejojin nan kenan, to shi ne zai ba su damar su fitar da ɗalibai ko malamai waɗanda suke sun nuna sun san makama aiki kenan?
Kwarai kuwa, kuma wannan babban aiki ne sosai, saboda za ka ga waɗansu daga cikin malaman a kwalejojin ilimin nan sun girma sosai, amma su kansu ba su san kan aikin ba, ballantana har su koya ma wani, har shi ma zai koya ma wani. So dole ne gwamnati ya kamata ta fito da wata hanyar da za a zo a tantance a gane cewa shin wane ne malami, waye ba malami ba, ke da ra'ayin koyarwa, waye bai da ra'ayin koyarwa.
To likita, bari mu duba kamar yanzu ko wani malami da ke koyarwa a wata ƙaramar makaranta a wani ƙauye a ƙasar Kenya, wanda ya samu ainihin yabo, ya samu kyauta wadda take babbar kyauta ta duniya ta karramawa, sannan kuma da kuɗaɗe, wanda kuma ainihin yanda malamin yake bayanin cewar abin da ya kai shi ga wannan samun wannan kyauta ba wani abu bane illa jajircewa da yake yi wajen koyar da yara, saboda shi ba koyarwa ce yake yi ta abin da littafi kawai ya ce ba, yana amfani da waɗansu dabarun koyarwa wajen koyar da yaran shi, haka yasa yaran shi suka zama zakarun gwajin dafi. Me yasa kake ganin cewar mafi akasarin malamai ba su da irin wannan kwarewar irin wanda shi wannan malamin yake da ita?
Eto, a tunani na kwarewa tana zuwa a wurare guda biyu ne. Na farko dai akwai baiwa da Allah yake halitta dan adam da shi a cikin jikin shi, wanda zaka ga mutum tun yana karimi zaka ga yana da ra'ayin wani abu, kuma zaka dauka wani ne ya koya mushi ba wani ne ya koya mushi ba a cikin jikin shi yake. So watakila wannan mutum shi akwai wannan baiwa da Allah ya mushi da ta koyarwa. Sannan kuma kwarewa tana zuwa ne a wajen training, wato a zaunar da kai a koya maka wannan abu. So yawanci mu nan gurin wannan training din ne gaskiya babu, amma ko mu a nan akwai malaman da suke da jajircewa suna koyar da yaran nan, iyayen yaran suna gode musu, yaran suna gode musu, amma ba lalle bane da yake gwamnati bata mai da hankali akan wannan matakin ilimin ba, a fahimci cewa har suna yi wa al'umma wani abu, har a ba su wata kyautar yabawa ko wani abu da sauransu. To ina ganin gaba daya rashin mai da hankali akan wannan matakin ilimin ne aka mai da shi ne kana yi ka shi yasa malaman da masu jajircewar da marasa jajircewar duka sun bace a rububi mu ba za mu ga su ba kila wannan malamin na Kenya inda a Najeriya yake da ba san shi ba
kamar bangaren su kuma yara ta wace hanya ya kamata a bi don ainihin ganin an zakulo waɗannan yara da suke da basira tunda idan malami bai san aikin shi ba to kaga babu yanda za a yi daliban su karan kansu a iya gano masu waɗannan basira da Allah ya yi musu
eto matsalar yaran kusan yawanci matsalar iyayensu ne saboda zaka ga wani lokacin su iyayen ne da kansu ba za su zo zai wahala ka ga yanzu umma wani yari na dan shi ya haife shi ya ce a so nake ka zama malamin makaranta ba kusan kowa bai so ya zama malamin makaranta sai dai dalili ya sa shi ya abin komai hazaka shi komai rashin hazaka so matsalar shi ne sai ka ga iyaye sun ga yaran su masu hazaka maimakon su tura su su zama malamin makaranta su koyar da al'umma ta gaba sai dai kowa ya tura dan shi ya zama likita ko ya tura dan shi ya zama injiniya ko ya tura dan shi ya zama wata sana'a da ake ganin akanta wanda ake ganin za ta iya kawo kuɗi yau amma wani lokacin ana mantawa da cewa al'umman nan ba za ta gina ba sai da malamai ko malaman nan sai an samu masu hazaka wanda za su yi gina su wa'ancan likitocin da wa'annan injiniyoyin su ma wasu malamai ne suke koyar da su inda malaman su wanda su zauna sun koyar da su ba za a samu likita ko guda ɗaya ba za a samu injiniya ko ɗaya ba so a gani na matsalar ta iyaye ce idan ya zama cewa yaran su kansu ana renon su na su samu ra'ayin zama malaman makaranta watakila wannan matsala tana iya canjawa nan gaba
to likita a ƙarshe mafi akasarin malamai sukan yi kuka koko sukan yi koke da cewar albashin da ake basu ko ɗin abin da ake basu na tukuici bai taka karaya karya ba mafi akasari da shi suke kwanto su ce ai shi yasa ba sa koyarwa irin yanda ya jancanta ta ya wannan yake shafar bangaren ilimi a ƙasa baki ɗaya
ito ka san kowane mutum akwai dalilin da zai iya fakewa na dalilin da yasa yake wani abu ko bayan wani abu malaman makaranta gaskiya suna da gaskiya wajen cewar abin da ake ba su baya isa amma kuma inda ba su da gaskiya shine ba zai yiwu ka je ka nemi sana'a koyarwa ka san cewar abin da za a baka a sana'an nan ba zai ishe ka ba kuma ka tafi ka je ka karbi sana'an nan kuma maimakon ka zauna ka inganta ta kuma sai ka dinga yin yadda kaga dama in aka tambaye ka ce ai ba biyan ka ake ba kamata idan ka rena kuɗin ka bar sana'ar wani wanda bai rena ba zai karba yayi amma in dai har za ka karba to ya kamata ka zauna ka inganta ta daidai yanda ya kamata ka inganta ta a daidai iya biyan da ake yi maka ita ko gwamnati ya kamata ta duba ta ga malaman nan su ne ginshikin al'umma gaba daya idan ba a waiwayi su an gyara sana'an nan an tantance su an musu wani shiri wanda za su yi aikin sai da ya kamata ba al'umma gaba daya ba za ta samu inganci ba
to madalla a gaishe da Dr. Usman Isiyaku da Yusuf Ali Harande wannan muhimmiyar tattaunawa to Sarfilu kaji abin da ya faru kuma abin da ya sa muka dauko wannan maudu'in yau wani abin mamaki ne kamar yadda na faɗi wani malami ne a kasar Kenya in kaga inda yake irin ƙauyen Kayo dinnan ne inda ake ce ma remote village din nan da turanci yake to shi Allah ya bashi baiwa yana yuzin hikima ne ya koya ma ya ƴan makaranta dalibai akwai inda suka yi amfani ma da wani abu ne wani abu yanda ake suka samu tallantarki da wadidde an yi bayani a cikin abun shine akai gasar malamai ta duniya a birnin Dubai shine ya samu wannan kyauta da kuma lambar yabo ta Nobel Prize da ake cewa a turanci to shine muka ce idan haka bari mu gani mu kanmu ma a kasashen mu su Najeriya da su kamar da Chadi da waye wadanne matsaloli malamai suke fuskanta ka san kullun ana harkar ilimi komai sai a dauka alhaki a ba gwamnati to gwamnatin ma ba su kade suke da alhaki ba malamai ma ya kamata a ce akwai hanyoyin da ya kamata su koya ma dalibai ganin yadda dalibai za su gane
saboda su fahimta to kin san matsalan kuma naji mutane su da suna ta maganan cewar abinda yake yasa gwamnati sun daura gwamnati da wahala cewar ya kamata ta biya su akan lokaci yana da kyau tabbas idan babu kuɗi malami to ba zai samu ƙwarin gwiwar yin abinda yake son yayi ba wato shine koyar da ɗalibai
kuma ma da horaswa gwamnati ya kamata tana horas da malamai wanda ake ce ma training akai-akai bayan an yi sabon technology
amma ba wai ga gwamnatin kaɗai ba ai iyaye mutanen gari kowa ma suna da rawar da su iya takawa indai babu lokaci amma da mun bunƙasa
to sai wadansu bakon idan Allah ya sake dawo da mu
to Allah ya
amma da din Daniel Brown da engineer mu da Sarfilu Hashim Gumel ne Daula Salim daga nan sashen Hausa nake cewa mu huta lafiya sai gobe idan Allah ya sake dawo da mu
cerewa.